الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. رب قد آتيتني من الملك وعلمتني من تأويل الأحاديث فاطر السماوات والأرض أنت ولي في الدنيا والآخرة توفني مسلما وألحقني بالصالحين. ذلك من أنباء الغيب نوحيه إليك وما كنت لديهم إذ أجمعوا أمرهم وهم يمكرون. وما أكثر الناس ولو حرصت بمؤمنين.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، ثم الصلاة والسلام على أسعد النبيين وأشرف المرسلين نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. فسبحانك اللهم ربنا لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. اللهم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. أما بعد، أيها المسلمين، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Barkanmu da kasancewa cikin wannan masallaci na mai tarun albarka, masallacin Bohol number 56 Real Quarters a nan fadar jihar Gombe. Barkanmu da kasancewa 58 ko yawa number 58 Real Quarters a nan fadar jihar Gombe. Barkanmu domin ci gaba da kasancewa wannan masallaci wajen bibiyan ayoyin Alkur'ani mai girma wanda muke cikin wannan wata na Ramadan mai tarun albarka. Yau muna yin Laraba daren Alkamis wanda ya daidai da 3 ga watan Ramadan, shekarar Hijira 1445, daidai da 13 ga watan 3 na miladiya 2024. Idan masu bibiya ba su manta mana cikin suratul Ra'd, karatu ya tsaye da mu jiya ƙarshen aya mai namba ta 18. Yau za mu tashi aya mai namba ta 19 insha Allah. Alarma bismillah.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. أفمن يعلم أنما أنزل إليك من ربك الحق كمن هو أعمى إنما يتذكر أولو الألباب.
الله تعالى كتشوى أفمن يعلم أنما أنزل إليك من ربك الحق ينزو أنه وانديسان أبند الله أبنجي يسوكر زوى غريكا شيني القرآن هو الحق يتبتر دو أنه كياني ما أنا متمن دي إيماني دي القرآن da kasancewarsa sako daga Allah zuwa ga manzon Allah sallallahu alaihi wasallam. Ya tabbatar da Alkur'ani shine littafin da yake hukunta bayi gaba daya, yayi imani da duk abin da ke cikin Alkur'ani yayi da shi. Yanzu shi wannan zai daidai kaman huwa a'ma, kamar wanda yake makaho ne. Inna ma yatazakkaru ulul albab, Allah ta'ala yace kadai masu azantuwa sune masu hankali. Al-albab shine zawul uqul as-sahiha, wadanda suke da hankali lafiyayye sune masu azantuwa. To nan wani misali Allah ya sake bugawa, kamar yanda muka gangaro a jiya, tsakanin musulmi da kafiri ko tsakanin musulunci da kafirci. A jiya mun gangaro ta misalai wajen guda uku wanda Allah yake buga misali tsakanin mumini da kafiri ko tsakanin ainihin a musulunci da kafirci. To a wannan ma malamai suna cewa ita wannan aya ta sauka akan Hamza bin Abdul Muttalib da Abu Jahil, a gane ku? ya'lamu anna ma unzila ilayka min rabbika al-haqqu shine mu'min hine hamza bin abdul muttalib babban manzon Allah sallallahu alaihi wasallama kaman huwa a'ma kuma shine abu jahil wanda ajiya ina ce muku dama a galabiya in qur'ani yace a'ma to iya nufin kafiri kenan domin can yace fa inna la ta'mal absar walakin ta'mal qulubul lati fi sudur Allah yace a ita idaniya ba ita bace take makan cewa a ce mutum makahu a shari'a walakin ta'mal qulubul lati fi sudur wannan dake cikin zuciya ita ce take makan cewa duk kafiri zuciyarsa a makance take ba ta iya ganin gaskiya ba ta iya tunanin gaskiya ba ta iya kudirin gaskiya yasa Allah yake siffanta su da makafi ana fahimta to wannan a unzila annama unzila ilayka abinda Allah ya saukar zuwa gare ka unzila da anzala suna da bambanci ana fahimta unzila shine saukarwa munajjaman lokaci bayan lokaci in akai amfani da unzila abinda yake nunawa kenan amma in kalmar ta zo da anzala to ana nufin saukarwa a lokaci daya ka kamar yanda Allah ke cewa inna anzalnahu fi lailatul qadr an sauko da qur'ani daga lauhil mahfuz zuwa sama'id duniya a lokaci guda daya tun daga alif din sa zuwa ya tun daga fatiha har zuwa minal jinnati wan nas an dauko shi daga lauhil mahfuz an kawo shi sama'id duniya an ace ki yasa ka ce anzala amma daga sama'id duniya zuwa ga manzon Allah sallallahu alaihi wasallam shi ake cewa nazzala kamar inda yake cewa farkon suratu ali imran Allahu la ilaha illa huwal hayyul qayyum
Allahu la ilaha illa huwal hayyul qayyum nazzala alaykal kitaba bil haqq musaddiqan lima bayna yadayhi wa anzala at-taurata wal injila
Sai Allah ce nazzala alaikal kitaba bil haqq kunga nazzala an sauko da qur'ani tsawon shekara 23 mala'ika iya dauko wahayi iya kawo manzon Allah sallallahu alaihi wasallama yasa ka ce nazzala ba lokaci daya aka kawo manzon Allah sakon alqur'ani ba can kuma da yake ita at-taura da linjila a lokaci daya Allah ya saukar da su yasa ka ce kuma wa anzala at-taurata wal injil ba a ce wa nazzala at-taurata wal injil ba ana fahimta to wannan shine irin misalin da Allah ta'ala yake bugawa cewa shi musulmi mai imani ba zai taba zama daidai da makaho ba makaho musulmi shine fayu'min bihi wa ya'malu bima fihi shine yayi imani da alqur'ani kuma ya aiki da abin da ke cikin alqur'ani shi ko makaho anan shine la ya'lamuhu wa la ya'malu bihi bai san alqur'anin ba ko bai imani da alqur'anin ba ai la yastawi man yubsiru al-haqqa ba za ka taba daidaita mutumin da yake ganin gaskiya ba wai tabi'u kuma ya bi gaskiyar wa man la yubsiruhu ga mutumin da bai iya ganin gaskiya wala yatabi'u kuma bai iya bin gaskiyar al-albab sune zawul uqul wanda Allah ta'ala ke ta inna ma yatazakkaru ulul albab ai masu hankali ne kadai suke samun damar wa azantuwa Allah ya sa mu cikin masu hankali Na'am ayatu gumbala
Alladhina yufuna bi'ahdillahi wa la yanquduna al-mithaq
Daga wannan aya har zuwa aya mai namba ta 25 to za ta dinga fadar suffofi masu hankali ne Ana fahimta tunda Allah ya ce inna ma yatazakkaru ulul albab masu hankali ne kadai suke wa azantuwa to sai Allah ya mentionin na suffofin su gashi nan sune masu kaza sune masu kaza sune masu kaza idan kana so ka zama cikin masu hankali da suke wa azantuwa sai ka saurara ka ji wannan suffofin waye Allah kana da wa'ansu ko baka da wa'ansu ko Allah ya ma arzikin kana da su gaba daya sai ya ƙara rike su ka jaddada su a rayuwanka na farko daga cikin sufar masu hankali inji Allah sune alladhina yufuna bi ahadillah masu cika alƙawarin Allah shi alƙawari kala biyu ne akwai alƙawari da kowa daga cikin ƴaƴan Adam yayi wa Allah subhanahu wataala wannan Allah ya bada wannan labarin cikin suratul a'raf dukkan mu'min yi wa Allah alƙawari idan mun zo duniya shi kadai za mu bautawa duk wanda yake bautawa Allah yake musulunci to ya saba wancin alƙawari duk kafirin duniya to ya saba wa alƙawarin Allah da Allah yayi alƙawari da hitun ya al-muzar sai da Allah ya bujiro da mu gaba ɗaya kafin ahalici kowa yace alastu bi rabbikum ba ni bane ubangijinku ba ni bane abin bautarku qalu bala shahidina ala anfusina duk muka ce Allah mun shaida saboda wannan shine ahadullah duk wanda yake musulunci to ya kare alƙawarin Allah ya saba alƙawarin da suka yi da Allah akwai kuma alƙawari dake gudana tsakanin mu wani zaiwa wani alƙawari wani zaiwa wani alƙawari wani zaiwa wani alƙawari shine suratul isra take cewa aufu bil ahad innal ahada kana mas'ula kuna cika alƙawara idan kun yi domin shi alƙawari abin tambaya ne gaban Allah a gobe alkiyama idan kai musulmi ne kana bin dokokin musulunci sau da kafa to ka cika alƙawarin da kai wa Allah domin Allah ya shaidar da kai zaka bauta masa in ka zo duniya ka ce ka yarda kuma abin da ya rage ma sai alƙawari tsakaninka da ƴan uwanka kai kokarin cikawa kuma kar ka dau alƙawarin da ba za ka iya cikawa ba domin daga cikin alamar munafinci akwai alƙawari da kuma watsi da akwai kare alƙawari da watsi da alƙawari iya cikin daya daga cikin alawan munafiki guda uku kamar yanda yazo cikin hadisin manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ana fahimta to sune yufuna bi ahadillah suna cika alƙawarin su da suke da Allah suna yin musulunci bima amarahumullahu ta'ala bihi irin alƙawarin da suka kulla da su da Allah ubangiji wa faradahu alaihim kuma alƙawarin da Allah ta'ala ya wajabta musu fala yukalifunahu ba sa sabawa alƙawarin da suke da Allah ma'ana ba sa wani addinin idan ba musulunci ba wala yanquduna al-misaq kuma ba sa warware alƙawarin da suke da mutane ana ganewa ko ba sa warware alƙawarin da suke da Allah ba sa ridda ba sa dawowa baya su bar musulunci wannan sune siffar farko ta masu hankali ashe duk mutumin da baya musulunci bai da hankali duk karfin ilimin sa na zamani duk karfin dukiyarsa in dai bai musulunci to in ana lissafa masu hankali baya ciki ana fahimta domin ya kare alƙawarin Allah daga cikin sufofin masu hankali Allah ce sune masu shiga alƙawari kuma ba sa warware alƙawari na'am sufofin ta biyu
والذين يصلون ما أمر الله به أن يوصل ويخشون ربهم ويخشون ربهم ويخافون سوء الحساب
daga cikin sufofin masu alƙawari sufa ta biyu anan Allah yake cewa wallazina yasiluna ma amara Allah bihi an yusal sune masu sadar da abin da ubangiji ya bada umarni a sadar da shi wannan malamai sun ce shine zumunta iya cikin sufar masu hankali sada zumunci da riƙewa zumunci ragamar sa da daina wasa da sakaci game da zumunta duk yanda mutum ya kai matukar iya wasa da zumunta to akwai wata lamba akwai wata alama ta masu hankali da bashi da ita masu hankali inji Allah suna sadar da zumunta a gida ko a waje zumunta a je a taka ko hannu ya je ko kafa ta je ko a kira ayi zumunci ko wani abu makamantan wannan to wannan iya cikin alama ta masu hankali inji Allah suna sadar da abinda ubangiji Allah ta'ala ya bada ikon asadar ai arada bihi al-iman bi jami'il kutub wa an sun ce yasiluna ma amara Allah bihi an yusal shine al-iman bi jami'il kutub imani da dukkan littattafai da Allah ta'ala ya saukar wa rusul da imani da dukkan manzannin Allah wala yufariqu bainahuma ba sa bambanci tsakanin wannan manzo da wannan manzo la nufariqu baina ahadin min rusuli ba ma bambanci tsakanin wannan mace namu ne wannan ba namu bane cikin manzannin Allah amma wal aktharun Imam al-Bagawi cikin tafsirin sa Iyaut Turas yake cewa malamai mafi yawa daga cikin malaman tafsiri sun tafi da fassarar alladhina yasiluna ma amara Allah bihi an yusal abinda malamai mafi yawa suka tafi aka arada bihi silatul rahim suna nufin sadar da zumunta wa yaqulu rasul sallallahu alaihi wasallam annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ya ce fi ma yi hukka an rabbihi cikin abin da ya haka ya to daga Allah ubangijinsa yake cewa ana Rahman. Wannan hadisul qudsi kenan ko? Manzon Allah yake cewa Allah yace ni ne Ar-Rahman wa hiya Ar-Rahim, ita kuma ita ce zumunta. Ar-Rahmanu Allah, Ar-Rahim zumunta. An gane ko? A shaqqaqat laha min ismi ismaha. Allah yace daga sunana aka cirato sunan zumunta, daga Ar-Rahman ne. An gane ko? Sai aka yanki harafin ƙarshe na Ar-Rahman. Harafin ƙarshe shine nunun, sai aka yanki nunun, he zamto Ar-Rahim. Ana ganewa? Sai Allah yake cewa daga sunan sa ya cirato sunan zumunta. Daga sunan Allah Ar-Rahman aka mata suna Ar-Rahim, shine zumunci. Faman wasalaha wasaltahu, duk wanda ya sada zumunta, inji manzon Allah sallallahu alaihi wasallama, to Allah yace zai sadar da shi ga rahmarsa. Duk wanda ya sada zumunta, to Allah yayi masa alƙawarin zai sadar da shi da rahama. Waman qata'ahu waman qata'aha battathu, duk wanda ya yanke zumunta, Allah yace zai yanke shi daga rahamarsa. Ana fahimta? Akwai wani bawan Allah da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yake bada labari cikin hadisan Imam Nawawi, Allah ta'ala ya ƙara masa rahama. Imam Nawawi yake cewa manzon Allah yana bada labari game da waɗanda suka gabace mu cikin ahlul kitabi. Wani bawan Allah ya fito da niyyar kaiwa ɗan uwansa ziyara a wani gari, sai Allah ya turo masa mala'ika. Allah ya ce wa mala'ika, ka je ga bawa na can ka tambaye shi ina zai je. Amma duk amsar da ya baka daga ƙarshe ka ce ni na masa alƙawarin aljanna, in ji Allah. Wannan mala'ika ya tare bawan Allah ya ce, ya Abdallah aina tawajjihata, ya bawan Allah ina ka dosa, ina za ka je? Sai ya ce uridul ƙarya, waccan garin na yi nufi, can zan je. Sai mala'ika ya ce, idan ka je waccan garin me za ka yi? Sai ya ce, ina da wani ɗan uwa zan kai mai zumunci ne. Sai mala'ika ya ce, kana sa ran wani abun duniya a gunsa idan ka je mai zumunci? Sai ya ce, a'a, ba na sa ran komai a gunsa, zan je na mai zumunci don Allah. Sai ya ce, to ni rasulullahi ilaika ne, ni manzon Allah ne zuwa gare ka. Allahn ya ce a faɗa ma ya gafarta ma. To kun ga ashe zumunci iya sa Allah ya gafarta wa ɗan adam, zumunci iya sa Allah ya yafe ma zunubanka, zumunci iya sa Allah ya ƙara ma arziki, zumunci Allah iya sa ya ƙara ma albarka, matuƙar kana kula da zumunci. Akwai wani hadisi ma manzon Allah yake cewa sallallahu alaihi wasallam, hadisin Abdurrahman bin Auf daga babansa yake cewa manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce, salasatun tatal arsh yawmal qiyama, akwai wa'ansu mutane guda uku suna ƙarƙashin inuwan al'arshin Allah a gobe alƙiyama, ran da ba wata inuwa sai wannan inuwa din. Na farko ya ce da sahibul Qur'an, ba ma'abocin alƙur'ani, wanda yake karanta shi dare da rana, zafi da sanyi, a kullum iya cikin alƙur'ani hidima. Na biyu sai ce wal amana, akwai wanda ya kiyaye amanar da aka bashi. Na uku kuma war rahim, da kuma wanda ya kiyaye zumuntar da take tsakaninsu da mutane. Duk wanda ya kiyaye wannan dokoki guda uku, manzon Allah ya ce Allah zai inuwantar da shi a inuwan al'arshi gobe alkiyama. Ko ga hadda zumunta a ciki, ko ma'aikin Allah kamar yadda Muslim ya fito da shi cikin littafinsa, iya cewa manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce da zumunci da amana Allah zai tsaye da su a gefen al'arshi a gobe alkiyama. Ya kuna ne jambayyar siradi yaminin wa shimala, ga siradi an dasa shi, dama wata gada ce wanda duk wanda gan shi a aljanna to ya bi ta kan siradi ne. Ita ce hanya ɗaya ɗaya ta zuwa aljanna, ba wata hanyar tafiya aljanna an ba a siradi ba. To shi wannan siradi kamar gada ce hawansa ake. Ma'aikin Allah yake cewa duk wanda ya gan shi a kan siradi iya ƙoƙarin tafiya aljanna, to zumunci ya ba da shaida bai tauye shi ba, amana ma ta ba da shaida bai tauye ta ba. Zumunci iya gefen dama, amana tana gefen hagu. Idan ka zo sai sun masu kirini, sai an masu kirini, za a ce zumunci yaya, wannan bawa namu in ji Allah a duniya yaya ya ɗauke ka? A'a, ya Ubangiji ya sadar da ni wallahi, ya je ƙauye ya aika, ya kai sukan azumi, ya aika kayan sallah, ya yi kaza ya yi kaza, in iya da hali. A'a, wata rana ya je ziyara, ya zuba motarsa mai ya je, wata rana bashi da hali ya aika musu wani abu, ya aika sako, wani bashi da lafiya ya ji ya gano shi, wani bashi da ikon zuwa ya aika mai wani abu. Idan zumunci ya bada shi da kanka ka sadar da shi, sai ya ce to wannan an ja ma hut, ka samu ka hai, sai kuma bangaren amana. Amana yaya wannan bawa namu dake yayi dake a duniya? Ayya Ubangiji ya kiyaye ni, duk amanar da aka bashi ya kiyaye, duk abin da aka dora shi amana to ya kiyaye, iyayensa ya Allah. To daga nan za a baka dama ka hausa radi ka tafi aljanna. Amma in biyun nan suka bada matsala, suka ma mummuna shaida, wallahi ba za ka je aljanna ba. Daga wannan gun mala'iku za su fizge ka su kai ka wuta. Wannan fadin manzon Allah ne sallallahu alaihi wasallam. Duk yadda za ka yi, kar ka yi wasa da zumunci, kar ka yi wasa da amana. Abubuwa ne wanda yanzu shaidan ya sa ba a ganin su da kima. Wani ma ce yake ina amanar abahi zai cinye, domin ya jahilci musulunci, ya jahilci lahira, ya jahilci lahira. Wani kuma ba shi ba ƴan uwansa, ba abin da ya shafi su da su. Wani waya za a dinga masa ya daga a gaisa ma ba zai daga ba, domin iya ganin shi ya shigo gari, iya birni, ya bar ƴan uwansa a ƙauye. Ba ma kiwai da za a yi requestin din wani abu ne a gunsa, kuma ba zai bayar ba, wayar ma ba zai daga ba. To ka sani suna da haƙƙi a kanka, duk abin da Allah ya baka, Allah ya ce suna da haƙƙi a kanka. Suratul Isra'i Allah ta'ala yana cewa wa ati zal qurba haqqahu,
wa ati zal qurba haqqahu wal miskina wabna as-sabili wa la tubadhir tabdhira.
Allah ya ce wa ati zal qurba haqqahu, dukkan wani makusancinka da Allah ya hada ku zumunta da shi, ka bashi haƙƙinsa cikin dukiyar da Allah ya baka. Kun ga anan sai Allah ya kira abin da haƙƙi, dan uwanka iya da haƙƙi cikin dukiyar da Allah ya baka, haƙƙin sada zumunci. Ka dinga kokarin sada zumunci cikin irin dukkan abin da Allah ta'ala ya hore ma. Allah ya kira abin da haƙƙi, kuma duk haƙƙi in baka cimma shi a duniya ba, zai zama kayan nauyi akan ka gobe alkiyama. Saboda in Allah ya ma ƴan uwa, to babu shakka akwai haƙƙi na zumunta tsakaninka da su. Ka dinga kokarin sada zumunci lokaci bayan lokaci. In Allah ya ma sarari, ya ma wadata, ka aika musu. Wata rana ka je da kanka ku gaisa, ka je gidan kawunanka, baffanninka, ƴaƴansu, duk ai ta zumunci. Wata ran ebi ƴaƴanka da matanka ku tafi, ku je ku sada zumunci. Wata rana an yi hutu, ebi ƴaƴanka ka yi su can, ka ce ga asalin inda muke nan, nan duk su ne danginku kaza da kaza, ka sanar da su. To wannan ka yi kokarin sada abin da Allah ya ce ka sadar. Amma duk mutumin da yake wasa da zumunta, babu shakka iya da matsala a gobe alkiyama. Allah ta'ala ya tsare mu, ya ba mu ikon sadar da zumuntan da take kanmu. Manzon Allah sallallahu alaihi wasallam, hadisin Anas dan Malik yake cewa man ahabba an yubsita lahu fi rizqihi, duk wanda yake son Allah ya shimfida masa arzikinsa, wa yunsha'a lahu fi asrihi, wanda yake so Allah ya sa albarka a bayansa, to sai manzon Allah ya ce falyasim rahimahu, falyusil rahimahu, to ya sada zumuntarsa. A he sada zumunci iya ƙara ma arziki, sada zumunci iya ƙara ma albarka, sada zumunci iya sa ƴaƴanka ma da jikokinka su yi albarka. Manzon Allah sallallahu alaihi wasallam, hadisin Amr Abdullah bin Amr yake cewa laysal wasilu bil makafi, wai ba wanda yake mai da biki ba shi bane mai zumunci. Ana ganewa? A ce ni ba zan je ma ba sai ka zo min, ni ba zan baka ba sai ka bani, wannan a biki ake kenan, ka min nama. In mutum wannan ce aikinsa game da zumunci, to manzo Allah ce ba shi bane mai zumunci, baya cikin masa da zumunci. Walakinnal wasilu, wanda ake kira mai sada zumunci, allazi iza qata'at rahimahu wa salaha, idan wani ya yanke masa yaje ya sadar, idan wani baya zuwa yaje, idan wani baya bashi shi ya bashi, idan wani baya mai fatan alkhairi shi yayi masa, idan wani baya mai kaza shi ya mai kaza. Wannan shine mai zumunci, ji manzon Allah sallallahu alaihi wasallam, wanda yace ba kai bashi, kai kaje ka ce ni kuma da ni da kai. Wanda da ya samu dama ya hana ka, ya ma mugunta, kai in ka samu dama kamai alkhairi. Wanda yace ba zai ƙara zuwa inda kake ba, kai ka taka gaje inda yake. To inji manzon Allah yace wannan shine mai sada zumunci nan ba ta daya a gun Allah. Kuma duk wani alkhairin da Allah yake ba masu zumunci, to wannan iya cikin gaba gaba. Allah ya ba mu ikon sada zumunci. Aya ta gaumala.
والذين صبروا ابتغاء وجه ربهم وأقاموا الصلاة وأنفقوا مما رزقناهم سرا وعلانية ويدرؤون بالحسنة السيئة أولئك لهم عقبى الدار
daga cikin sufufin masu hankali inji Allah sufan su ta gaba sune wallazina sabaru tiga a wajhi rabbihim daga cikin sufufin masu hakuri masu hankali sune masu hakuri wanda suka sufanta da hakuri Allah ya shede su da hakuri al'ummar da suke zaune cikin su suka musu sheda da hakuri to alama ce ta cikar hankali duk inda kake inda ya baka da hakuri to babu shakka karasa wata sufa ta masu hankali inji Allah domin duk mai cikakken hankali to iya da hakuri iya da kauyi zuciya nesa iya da kawaici iya da haɗiye damuwa to alama ce ta masu hankali inji Allah sabaru suna hakuri amma ibtigha a wajhi rabbihim domin neman yardar Allah ubangijinsu sun yi hakuri ba don tsoro bane ba don ba za su iya dauka mataki bane a'a sun yi hakuri don girman Allah don neman kuma ladan hakurin agun Allah domin shi hakuri Allah da kansa yake cewa ladan da yake bi masu hakuri to Allah ne kawai ya san yawansa mai kididdiga bai isa ya kididdige irin ladan da Allah yake biya masu hakuri ba hakuri ladan da Allah yake bayarwa sanadiyarsa to Allah ne kawai ya san shi abu na gaba wa qamu salah daga cikin cikar masu hankali suna tsaye da sallah duk inda mutun ya kai da wayo da dibara da magana da waye inda iya sakaci da sallah baya kula da sallah to baya cikin mutane masu hankali inji Allah daga cikin sufu su akwai tsaye da sallah sabarum tiga a wajhi rabbihim wa qamu salah abu na gaba wa anfaqu mimma razaqnahum suna ciyar da abinda Allah ya musu arziki da shi duk mutumin da aka shede shi da ruwa da kankamo a ce ya rasa wata siffa ta masu hankali cikin siffar suna bayarwa suna ciyarwa suna taimakawa musamman a irin wannan kwaluka suna rintse idan su yi fada da shedan su dau abin da Allah ya ba su su bayar ga talakawa su bayar ga wadanda suka bi su dama-dama to wannan alama ce ta cikin hankali ana fahimta yasa qur'ani duk inda Allah yake yaban wa'ansu mutane yake jinjina musu yake kwarzanta su to yaban ba zai kare ba sai Allah ya faɗi suna ciyar da abin da Allah ya hore musu duk irin abin da Allah yake yaban mutane da shi a qur'ani to yaban baya cika sai Allah ya ce suna ciyarwa farko bakara ma Allah yana cewa allazina yu'minuna bil ghaibi
الذين يؤمنون بالغيب ويقيمون الصلاة ومما رزقناهم ينفقون
سنة يؤمنون بالغيب سنة إيماني دا أبن ديك يا غيبي ني كمار لاهيرا غيبي چي وطا الجنة غيبي ني ملائكو غيبي ني إذن كمينونا ما سوا تو سنة سنة إيماني سنة دا أقويس يؤمنون بالغيب sai Allah ya ce wa mimma razaqnahum yunfiqun suna ciyarwa cikin abin da Allah ya arzuta su da shi ana fahimta allazina yunfiquna amwalahum fi sabilillahi summa la yutbi'una ma anfaqu
allazina yunfiquna amwalahum fi sabilillahi thumma la yutbi'una ma anfaqu ثُمَّ لَا يُتْبِعُونَ مَا أَنْفَقُوا مَنًّا وَلَا أَذًى لَهُمْ أَجْرُهُمْ عِنْدَ رَبِّهِمْ وَلَا خَوْفٌ عَلَيْهِمْ وَلَا هُمْ يَحْزَنُونَ
الله يجعل سنة ينفقون أموالهم سنة تشد دوكيسو ده الله تعالى يهوري موسو suna ciyarwa sannan summa la yutbi'una ma anfaqu sannan ba sa bibiyar abin da suka ciyar mannan wala azan ba sa gori ba sa cutarwa za su yi ma dan Allah ba sa goranta ma ba sa cutar da kai dan sun baka wani abu sai Allah ya ce lahum ajruhum inda rabbihim suna da ladan su nan ga Allah ubangijin su wala kufun alaihim wala hum yahzanun ran da za su mutu ba su da tsoro game da abin da za su samu a lahira bayan su kuma Allah ya ce ba bakin ciki Allah zai musu tsaro gaba da baya kun ga a ce ciyarwa da taimakon bayin Allah iyasa Allah ya amintar da kai lokacin mutuwa iyasa kuma Allah ya tsare ma bayanka koda ka bar duniya to ciyarwa da taimakawa bayin Allah tana ainihin haifar da wannan daga cikin siffarsu shine wa anfaqu mimma razaqnahum sirran wa alaniya suna ciyar da abin da Allah ta'ala ya hori musu sirran wa alaniya a boye da kuma a fili sirran a boye kamar kyauta cikin dare kaje ka bugawa ne kofa ya fito kace akarmuka Allah ga wannan ayi ce bane kai juya kai tafiyarka daga kai sai shi sai Allah ko kuma abin da yafi wannan ma kai kokari ta karkashin kasa ka samu aka wannan basa bai sani ba sai dai kawai ya ga alad a wayarsa ba wanda zai kira kai dan Allah kai kuma Allah ya san kai wannan shine sirran kamar irin abin da ya tabbata sayyidina al-Hasan bin Ali bin Abi Talib yana yi Allah ya gafarta masa kuma Allah ya kare da shi an ce sayyidina al-Hasan jikan manzon Allah ne dan gidan na Fatima ne Allah ya kare da ita an ce daga cikin irin aikin alkhairin sa sai dare yayi can cikin dare an kwanta an yi bacci dama ya sa an nika masa alkama buhu-buhu sai dinga daukan alkama a bayansa iyakaiwa kofar gidan talakawa yana ajewa sai dai in ka fito da asuba kai ka ci karo da buhun alkama a kofar gidanka amma baka san wanda ya kawo ba an ce ba a san shi bane yake wannan aikin sai bayan da Allah ya karbi rayuwarsa kaga sirran kenan ana so musamman kyauta ana son boye ta ana fahimta domin ta tsira daga shedan wajen kare samariya ka tsiratar da aikinka da gariye daga batawar shedan to kai kokarin boye kyauta da sadaka da zaka yi wa wani yasa kullum muke magana cewa a zo a sa mutane a gaba ana ba su kunu da kosai ana daukan su a waya ana harba duniya ba daidai bane babu tawazi wa a wannan babu girmama dan adam a wannan kai din da ka bayar baka fi karfin Allah ya maida kai mai karba ba ko ba ma kai din ba ko yaron gidanka kana yawo a waya kaga hoton sa yaji iya la'iya karbar koko da kosai sai wani damuwa ya zauna ma a rai kuma a cikin wanda zaka dauka ka harba wa duniya akwai wanda zai gane wani gawa da na san shi ana fahimta to wannan babu tawazu a ciki kai kokarin boye kyauta da sadaka da zaka yi haka ake so tafi lada kuma tafi kai ka matsayi a gun Allah shi yasa hadisin Abu Huraira radiyallahu anhu hadisin da Imam al-Bukhari ya fito da shi sab'atun yuzilluhum Allah fi zilli yawma la yuzillu illa zillu akwai rajulun sadaqa aywa rajulun yatasaddaqa fa akafaha zai yi sadaka ya boye sadakan daman hagunsa ba ta sana abinda daman sa ya ciyar wannan kinaya ce ta boyewa iya boyewa makusancin sa ma bai san yayi sadakar ba bai san yayi kyautar ba to wannan ita ce kyauta mafi darajar lada a gun Allah ana fahimta shine sirran alaniya ko kai a bayyane malamai sun ce akwai hikima guda biyu a wannan wata rana wani zai yi bayyana sadakar sa dan ayi koyi da shi ana fahimta wani ya san iya da hali ya fi shi ma to idan iya so ya koya masa yanda ake sadaka sai ya dinga sadaka a gaban sa ya san ya fi shi samu ya fi tattalin arziki amma ya zo iya sadaka a gaban sa dan ya ganshi ya koya to wa'an suna sadaka bayyanawa dan wannan manufar manufa ta biyu shine in zakka ce zakka kuma ana so a bayyana ta ita duk wanda zai fidda zakka ana so al'ummarsa makusantansa makotansa su san ya fidda zakka ita zakka ba koyi ta bayyana ta ake ku duba yanda Allah yake faɗar zakka a Qur'ani cewa in zakkar amfanin gona ce ma ran da aka girbe amfanin aka sussuka aka zuba a buhu to ka kirayi talaka kowa je dauna sa kowa ya gane alhaji wani ya fidda zakkar sa to haka ake so ita zakka wajibi ce sai ka fitar yasa ake son bayyana ta amma ita sadakar yau da gobe da kyauta ana so kuma a koye ta, ba a san wanda ya sani. Shine yunfiquna amwalahum, suna ciyar da abin da Allah ta'ala ya hore musu sirran wa alaniya, suna boyewa dan kare ya ta shiga, kuma suna bayyanawa in zakka ce, ko suna bayyanawa dan munufar wani ya gani ya koya. Abu na gaba, wayjra'una bil hasanati sayyi'a, daga cikin sufar masu hankali suna ture mummuna da kyakkyawa. Idan suka yi mummuna ba sa ko jimawa he su mai da kyakkyawa ago. Ana fahimta? Wannan sheda ce da Allah yake wa masu hankali da wannan shedar. Yadra'una bil hasanati sayyi'a, daga kafarsu ta zame, sun yi ba daidai ba, sun sabawa Allah, to sai su gaggawar aikata alkhairi. Domin Allah yace innal hasanati yuzhibuna sayyi'at, babu shakka kyawawa suna tafiyar da munana. Duk mutumin da ya mummuna immediately kuma ya aiki mai kyau wanda Allah yake so, to wannan aikin zai je ture wancan mummunan aikin. Shine yajra'una bil hasanati sayyi'a, idan sun yi mummuna to suna kokarin aikata alkhairi ya maye gun wannan mummuna. To wannan sheda ce ta masu hankali inji Allah. Sai Allah ta'ala yake cewa wayadra'una bil hasanati sayyi'a kal jahali bil hilm, kamar amma wauta kai kai hakuri ago, wal azabi sabr, an cutar da kai 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 hakuri, ka kabibi mummuna da kyakkyawa. Ana fahimta? Yasa Allah ta'ala yake cewa wala tastawi al hasanatu wala sayyi'a,
wala tastawi al hasanatu wala sayyi'a idfa' billati hiya ahsanu fa idha alladhi bainaka wa bainahu adawa fa idha alladhi bainaka wa bainahu adawatun ka annahu waliyyun hamim.
Allah yace wala tastawi al hasanatu wala sayyi'a, babu yanda za a yi ka daidaita kyakkyawa da mummuna, ba za su daidaitu ba. Abu kaza mai kyau ne, kuma wannan abu mai muni ne, ba za su taba zama daidai ba. Kamar yanda musulmi da kafiri ba sa zama daidai, kamar yanda ƙarya da gaskiya ba sa zama daidai, kamar yanda kyauta da ruwa ba sa zama daidai, to haka duk abu mai kyau ba ka gama shi da mummunan abu. Wala tastawi al hasanatu wala sayyi'a, sai Allah ya ce idfa' billati hi ahsan, idan an ma mummuna ka ture mummunan da mai kyau. An zage ka kai ka yi wanda ya zage ka, kamar Imam Shafi'i Allah ta'ala ya basa rahama, an ce akarmuka Allah wani iya zagin ka, yace shi ɗayan biyu ne, idan har na cancanta ya zage ni ya zage ni, to Allah ya ban ikon gyara kuskure na kare zage ni a gaba. Idan kuma haka kawai dan ya ji daɗi a bakin sa ya zage na yabe masa. Haka Imam Shafi'i yace, domin ya nuna cewa wayadra'una bil hasanati sayyi'a, wane ya ma kaza zai ka ci a ba maki kai ne ka jahilci abin ba haka yake nufi ba. Kar ka bar wani ya zo ya dinga rada ma wane ya ce ma kaza, kar ka bashi wannan kofar. Daga ya ce wane ya ce ka ce a'a, ba ka mai fikiya fahimta bane tsakanina da wane ba wannan. Kar ka yadda ka budewa kanka kofofin jin wane ya ce wane ya ce wane ya ce, to ba za ka taba zama lafiya da al'umma ba. Ka toshe wannan kofar. Kowai aka yi wai wallahi zuwa na ji ya ce maka, zaka ce a'a ba ni yake nufi ba, wani ɗazuma mun gaisa da shi, ni da shi akwai kyakkyawar alaka. Ka toshe kofar. To idan ka ɗau wannan ka ɗau hanyar zama lafiya da mutane. Amma matukar za ka ji an ce kaza a kanka, an ce kaza a kanka, an ce kaza a kanka, wallahi ba yanda za ka zauna lafiya. A kullum an dinga ɓata ma rai, a kullum kuma an dinga tayar ma da hankali. Har masu hikima suna cewa duk wanda ya zo ya ce wane ya zage ka, to shi ne ya zage ka din. Wane ya zage ka, misali, amma kai baka ji ba, baka san an yi ba. Lokacin da ya zage ka baka nan, baka sani ba. To amma idan wani ya ɗauko zagin ya zo ya faɗa ma, da wanda ya zage ka baka ji ba, baka gani ba, da wanda ya kawo ma saƙon zagin ya zo ya faɗa ma, to dan Allah wanne ne ya fi cusa ma baƙin ciki da damuwa? Wanda ya kawo ma saƙon? In ba dan ya kama saƙon baka san an yi ba, baka sani ba. Kuma iya daga cikin abin da al'umma suke ma dakon lada su kai ma lahira, haka kawai wani ya zo ya dinga zagin ka baka ci mu baka sha ba, to wannan zagin da yake ma
Allah ma ya saba ka sani ba balantana ka yafe masa to in kan je lahira da kikkiawan aikin sa za a biya ka ladan zagin da ya mu a duniya wannan duka iya cikin alama ta mutane masu cikin hankali ka toshe dukkan wata hanya ta jin mummunan labarin mutane game da kai musamman masu dukiya da masu mulki ku toshewa kanku wannan kofar in kun batta a bude to an dinga hada ku da mutane kina kuma shi wannan din da ka bashi dama yake kama maganar wane da wane da wane to in baka yi wasa ba wata ran magana ka zai dauka kai wa wannan domin irin wannan sun mai da shi sana'a sun mai da shi gunda suke samun gun zama sun mai da shi hanyar samun su in baka taimake shi ka toshe wannan kofar ba to shikenan sai ya dau gulman ka ma kai wa wani kuma kuma nan ma wani abin zai samu saboda ka bayin Allah na kwarai suna mayar da alkhairi gunda aka musu shari suna mai da alkhairi gunda aka musu mugunta aka cutar da su shine waye da ra'una bil hasanati sayyi'a sai Allah ya ce ulaika lahum uqubad dar irin waɗannan su ne masu kikkiawar makoma makomansu ta ƙarshe ta yi kyau shine ma'ana Allah ta'ala zai ba su gidan aljanna uqubad dar shine al aqibatul mahmuda fi dar al akhirah shine kikkiawar makoma a bar godiya a lahira Allah ya ba wa makoma mai kyau a gobe alkiyama na'am aya ta ga mala
jannatu adnin yadkhulunaha wa man salaha min abaihim wa man salaha min abaihim wa azwajihim wa dhurriyyatihim وَالْمَلَائِكَةُ يَدْخُلُونَ عَلَيْهِمْ مِنْ كُلِّ بَابٍ
مسكي شي مسو
سلام عليكم بما صبرتم
نعم
فنعم عقب الدار
شان الله يتشي أولئك لهم عقب الدار suna da makoma mai kyau a ƙarshen su ma'ana aljanna ce makoman su kamar wani zai ce me uqubad dar din sai Allah ya ce jannati adni ko jannatu adni wannan shine tafsirul qur'ani bil qur'ani kenan kaga jannatu adnin shine fasarar uqubad dar kenan ana fahimta Allah ya ce aljannaz zama jannatu adnin aljannar da zaka shiga ka dawwama wajen zama cikin ta to ita ce uqubad dar ita ce sakamakon tun daga siffa ta farko in baku manta ba har zuwa nan waye da ra'una bil hasanati sayyi'a in suka yi kokarin suka cika wannan siffofin to Allah ya ce zai ba su tukuncin aljanna gobe alkiyama ana fahimta jannatu adnin yadkhulunaha aljanna zama ce Allah ta'ala zai sanya su cikin ta ai basatini iqama shine gida ko gona ta dawwama ana fahimta wa man salaha min abaihim da kuma wanda suka inganta aikin su daga cikin iyayensu wa azwajihim da matayensu wa zuriyatihim da kuma zuriyarsu ƴaƴansu da jikokinsu domin cikar ni'imar da Allah zai wa dan aljanna har in Allah ya baka aljanna ana fahimta kai din sai ka zama sanadiyar jawo sama da kai da kuma ƙasa da kai har in aikin su ba zai ba su aljanna a karan farko ba ai ba ci kar ni'ima yau ko a duniya ne ma kaga ga ka cikin wadata ga mahaifanka kuma ga yayanka wannan ni'ima ta ƙare kenan to Allah domin ya cika wa dan aljanna ni'ima har in iyayenka musulmai ne amma sun karanta aiki ba su samu rahama karan farko ba ko matanka da zuriyarka musulmai ne masu tauhidi ne amma karan farko ba su samun aljanna kuma Allah iya so ya cika ma farin ciki to sai Allah ya sa kai din ka jawo sama da kai ka jawo ƙasa da kai domin Allah ya cika ma ni'imarka kaga ga mahaifanka kuma ga zuriyarka wannan Allah zai wa ɗan aljanna wannan domin ya cika musu farin cikin su ana fahimta yini wa man salaha min abaihim wa azwajihim wa zuriyatihim wal malaika Allah ce kuma ga malaiku yadkhuluna alaihim suna shiga wa ƴan aljanna ta dukkan kofofin shiga aljanna yadkhuluna alaihim min kulli bab a duniya ba ka taba gani mala'ika ba, amma in Allah ya baka aljanna sai kaga mala'ika da idonka, yazo ya sallama ma ya ce ni ne mala'ika wa da nazo na gaishe ka, yace ni ne mala'ika wa ne Allah ya turo ni da zo na gaida kai, ni ne mala'ika wa ne mai kula da abu kaza a duniya, ni ne wannan nan gani ina gaida kai ya bawan Allah. Kaga Jibril da idonka, kaga Mika'il da idonka, kaga Munkar da idonka, kaga Nakir da idonka, kaga Malakul Maut da idonka. An gane kuwa har ka tambaye shi kace Malakul Maut a duniya ya ka daura ina ku kaza da kaza ku hira da shi, zai baka dama ku tattauna da shi. Dan aljanna ni'imar da Allah ya masa bata lissafuwa ne. Duk wani abu da kake ganin kamar ba zai yiwu ba to a duniya ne, amma dan aljanna har babu ma in iya so sai Allah ya baje ita, domin shi dan aljanna be neman abu agun Allah ya rasa. Allah ya ce tunanin ka ma duk abin da karaya a zuciyar ka ma to gashi nan sai Allah ya kama shi tun kafin ka furta da baki, tunani a zuci Allah ya kama wannan bukatar ya biya mai ita. Yasa aljanna nan ne gidan hutu, amma duniya ba gidan hutu bane. Duk arzikin ka, duk mulkin ka sai ka ci karo da wani abu da ya dame ka, sai ka ci karo da wani abin da ya tsaye ma gaba ba inda za ka yi da shi. Kuma ma bar wannan a ce duk lafiya farin ciki ko ina ai akwai mutuwa ai, za ka tuna za ka mutu ko ba gaskiya ba ne? Za ka tuna in mulki ne za ka sauka akwai tenuwa, za ka tuna kaza da kaza da kaza da tsoronsu, amma aljanna babu wannan tunanin. Mala'iku suna shiga ƙofofin aljanna, suna shiga wajen yan aljanna suna cewa salamun alaikum, amincin Allah ya tabbata gare ku. Mala'ika zai dinga ma sallama iya cewa amincin Allah ya tabbata gare ka bima sabartu, sakamakon irin haƙurin da kuka yi a duniya. Kun yi haƙuri kun bauta wa Allah, kun yi haƙuri kun yi azumi kun jure yunwa da kishirwa, kun yi haƙuri kun ɗauko abin da ke aljihun kun bayar dan Allah, kun yi haƙuri kun danne damuwa da ɓacin rai ba ku ɗau mataki ba, wannan duk shine bima sabartu. Kun yi haƙuri ba ku saɓi Allah ba, ka samu dama ka samu kuɗi ka samu ƴanci amma ka tsoron Allah ka yi haƙuri ba ka saɓi Allah ba. Kun yi haƙuri wajen jarabawa da Allah ya muku, haka kawai Allah zai jiho ma jarabawa ya ga ya za ka yi da ita. Za ka yi haƙuri ka bar wa Allah ko za ka dinga kwayyalo-yalo kana kai ƙaran Allah gun mutane? Ana fahimta duk wannan haƙurin da ɓangarorinsa manya-manya guda uku, to mu yi ƙoƙarin mu dinga cimma shi a rayuwarmu, domin shi ne irin abin da Allah zai mana sakamako da shi a gobe alkiyama. Mala'iku su ce amincin Allah ya tabbata gare ku bima sabartu, saboda irin haƙurin da kuka yi a duniya. Ai yasbirukum fid dunya ai bi sabrikum fid dunya, da irin haƙurin da kuka yi a gidan duniya. Sai Allah ya ce fa ni'ima uqubad dar, madalla da wannan gida. Allah da kansa yake madalla da gidan aljanna, madalla da wannan ƙarshen gida da shine ƙarshen gidanku na zama. Min jumlatil min jumlati maqulu al malaika, ko kuma wannan iya cikin gamin irin magana da malaika za su ke faɗa muku cewa fa ni'ima uqubad dar, madalla da wannan gida da Allah ta'ala ya baku, madalla wannan gida shine gidan ƙarshe. Yasa suke cewa aljanna fiha ma la aynu ra'at wala uzunun sami'at wala katara ala kalbi bashar, ita aljanna ido bai taɓa ganinta ba, duk abin da za a faɗa ma a duniya kwatance za a yi ma. Ma la aynu ra'at, ido a duniya bai taɓa ganin aljanna ba. Wala uzunun sami'at, kunne bai taɓa jin labarin aljanna a detail abu ba, sai dai a kwatanta ma. Wala katara ala kalbi bashar, hakanan zuciya ma ba ta taɓa tunano abin da ke gidan aljanna ba. Duk abin da Qur'ani yake faɗa ake fassarawa kwatantawa ake ne, a ce akwai ƙoramar ruwa, akwai ta zuma, akwai ta nono, akwai wulidanin mukalladuna, akwai hurul ayn, akwai kaza, akwai kaza. Duk ana matso ma da ma'anar kusa ne don a sa ma shauƙi da kwaɗayi. Amma exact abin da yake gidan aljanna, wallahi sai Allah ya kai ka aljanna. Allah ya bamu aljanna, Allah ya sa muna cikin mu abota wannan gida, ba don halinmu ba Allah, ba don aikinmu ba Allah, ka sadar da mu da rahamarka. Na'am, aya ta gaba.
والذين ينقضون عهد الله من بعد ميثاقه ويقطعون ما أمر الله به أن يوصل ويفسدون في الأرض أولئك أولئك لهم اللعنة ولهم سوء الدار
دام عند القرآن يكي واللوكتين ذاك جياء أمبتو ما متانا كيركي دانك يكوي دسو واللوكتين كمزي أمبتو ما متانا بانزا دانك كياي كوي دسو أنا فهمتا waɗancan halayya duk ana so musulmi ya koyi da su domin ya samu alkhairin da za su samu a ƙarshen rayuwar su to wannan sufofi da kuma Qur'ani ya kama kansu yanzu sufofi ne wanda ake so ka ji su amma ka guje su domin ba su su din ba mutanen kirki bane Allah ta'ala ke cewa walladhina yanquduna ahdallah kaga waɗannan da suke warware alƙawarin Allah min ba'di misaqihi bayan sun kulla alƙawari tsakanin su da Allah kuma su warware wannan alƙawarin ma'ana su kiyin musulunci in sun zo duniya kaga sun warware alƙawarin Allah kenan ko su yi alƙawari su ki cikawa da gangan sun warware alƙawarin da suka kulla dan Allah tsakanin su da mutane shine waye qad'una ma amara Allah biha an yusal hadha fil kuffar wal munafiqin wannan malamai suke cewa kamar kafirai da sauran munafikai sana abu na gaba wa yufsiduna fil ardh waye qad'una ma amara Allah biha an yusal kuma su yanke abin da Allah ya ce a sadar kamar su yin zumunta su yanke zumunta ko kuma su yi imani da alqur'ani da sauran littattafai su yanke kansu daga wannan shine waye qad'una ma amara Allah bi an yusal abu na gaba wa yufsiduna fil ard kuma su dinga barna a bayan ƙasa dan Allah ya ba su dama su dinga gayyato makada da mawaka suna ba su goyen baya da dukiyarsu da matsayinsu ana bayyana saban Allah a fili shine yufsiduna fil ard su kawo barna a bayan ƙasa ya'maluna bil ma'asi suna aikata saban Allah jaharatan suna saban Allah a fili ba sa tsoron Allah ba sa kunyar bayin Allah to irin wannan Allah ya ce a sheda a fada musu ulaika lahumul la'na waɗannan suna da tsinuwa daga Allah shine al-bu'd minar rahma Allah ya nesanta su daga rahmarsa dama tsinuwa daga Allah abin ciki ne fikira al-bu'du anir rahma ko al-bu'du minar rahma Allah ya nesanta ka daga rahama da jin kai to shine la'ana shine tsinuwa daga Allah duk kafirai ko duk wani wanda Allah ya ambata ya la'ance shi ya tsine masa albarka to Allah ba zai kusanta shi da rahmarsa bane Allah zai nesanta shi daga rahmarsa to ashe warware alƙawari ya yan uwa da kin cika alƙawari da kin sada zumunci da barna a bayan ƙasa sabon Allah da makamantansu to wannan suna jawo Allah ya tsine wa mutum albarka ana fahimta suna sama sanadiyar Allah ya la'anci mutum warware alƙawari da watsi da zumunci baka kula ko ƴan uwanka baka kula su sannan da barna a bayan ƙasa gayyato sabon Allah dan Allah ya baka dama ko dan zaka yi aure ko dan an nada ka sarauta ko dan kayi kaza ko dan kayi kaza ka gayyato sabon Allah a ungonku a yankinku ka cika mutane ku ne da kida da hayaniya to Allah ta'ala irin waɗannan abubuwa matukar mutun ya mutu bai tuba ba akwai yiwar zai hadu da tsinuwa daga Allah Allah ya ce ulaika irin waɗannan mutane lahumul la'na suna da tsinuwa daga Allah Allah ya tsine musu albarka walahum su'ud dar kuma suna da mummunar makoma can an ce uqubad dar yan aljanna nan kuma an ce su'ud dar yan wuta ai al'aqibatu sayyi'a fid dar al-akhirah wa hiya jahannam shine mummunar makoma a gidan lahira wanda wannan mummunar makoma kuma ita ce wutar jahannama ana fahimta kaga irin wannan halayya qur'ani iya kawo mana su domin mu guje su kar ka tsinci kanka cikin masu yanke zumunci kar ka tsinci kanka cikin masu warware alƙawari da gangan kar ka tsinci kanka cikin masu gayyado fasadi da saban Allah a bayan ƙasa domin Allah ya faɗa aqibar irin waɗannan mutane Allah ta'ala ya raba mu da su Allah ta'ala ya kade hannayen mu daga irin wannan mummunan ayyuka na'am aya ta gaba
الله يبسط الرزق لمن يشاء ويقدر وفرحوا بالحياة الدنيا وما الحياة الدنيا الدنيا في الآخرة إلا متاع.
الله شي الله شيني لفظ الجلالة كو بواي غير مسالي كينا شي الله هيني يبسط الرزق لمن يشاء شيني شي شمبدا أرزقي غواندي سو أي وسعه duwan da yaga arzikin sa ya yadu to daga Allah ne ba dabarar sa bane ba kokarin sa bane ba da taminin nasa bane ba wayan sa bane in kaga mutum Allah iya buda masa harkoki suna walwa suna karuwa walwala tana karuwa to Allah ya ce ni ne nayi wannan ba shi bane domin kar kai alfahari ana ganewa Allah iya cewa ka ji wannan kar kai alfahari kar kai girman kai dukiyar da gani a hannunka wani kuma iya kwana bashi da kokobo to kai din Allah ne baka ba wayanka bane kine ci Allahu yabsutu rizqa liman yasha'u Allah shine yake yalwata arzikin sa ga wanda yaso cikin bayin sa haka nan wayaqdiru kuma Allah ne yake kuntata arziki ga wanda yaso cikin bayin sa shine yutiquhu liman yasha'u wani zaha ga ya buga din amma kullum ba koko ba yake kwana to da sanin Allah wallahu yaqbidu wa yabsutu Allah ne yake kame arziki ga wa'ansu kuma shine yake yalwata arziki ga wa'ansu ana fahimta kuma kun ga wannan dukiyar abinda ta rufe wa'ansu ido a duniya ake halaka ake kin gaskiya ake kin Allah ake shari da kazafi da hasana duk akanta wallahi inda Allah yake fadar dukiya a Qur'ani sai ka tara gu 100 to gu 90 duk zargi ne ba yabo Allah yake wa dukiya ba gunda Allah yake ban dukiya a Qur'ani gu ne kadan ba shi da yawa amma a galabiya in Allah iya ambatar dukiya da masu dukiya to zaka ji abun ba yabo bane kalla innal insana la yatgha Allah ce arahu stagna cewa dan adam dan adam iya da girman kai iya da kin gaskiya kawai dan ya bude ido ya ga iya da wadata kaga wannan ba yabo bane zugiyani lin nasi hubbu shahawati minan nisa'i wal banina wal qanatiril muqantarati minaz zahabi wal fidda wal khilil musawwama wal an'ami wal hars sai Allah ya ce zalika mata'ul hayatid dunya kuma manzon Allah ya ce Allah da iya ganin duniya da kima da bisha da kafiri ruwa ba da duniya ta kai matsayin fifikin sauragun Allah kaga ce duk abin da ke cikin ta ba a gaban Allah yake ba yasa yake cewa inna laja'iluna ma alaiha sa'idan juruza duk wannan duke da yake fada akan ta to Allah ya ce kafin kiyama ta tsaya ita zama bola ita zama juji ba mai kula ta domin duniyar da abin da ke cikin ta ba a gaban Allah suke ba abinda Allah yake nufi da mu yi imani mu yi tauhidi mu rike sunnar manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ana fahimta Allah ya busu rizqi liman yasha wa yaqdir Allah ne yake yalwatawa an su arziki kuma Allah yake kuntatawa an su arziki ga bayin sa duka cikin mashi'ar sa ga wanda yaso inji Allah sannan ma'aikin Allah yake cewa idan Allah ya so ka da rahama kuma Allah cikin hikimar sa da ilimin sa na gaibi yaga in yama arziki zaka bujire zaka zama mutumin banza sai Allah ya rike ma arziki kullun dai ba yabo ba fallasa kullun bugu kake sha daka kake sha ana fahimta to Allah idan ya ma wannan sai ka gode masa domin akwai yiwuwar in ya buda ma arzikin kuma za ka ga mujrimin mutane za ka ga mutum kullun zunubi kullun saban Allah to irin wannan Allah bai so ka daga gama da duniya lafiya ba ana fahimta sannan Allah ya ce wa farihu bil hayati dunya kuma irin waɗannan mutane suna alfahari anan ba alfarahu bane alfarahu na farin ciki wannan kuma alfarahu na badar kenan suna alfahari suna takama dan Allah ya musu arziki shine wa farihu bil hayati dunya suna alfahari da rayuwarsu ta gidan duniya sai Allah ya ce wa ma mata'ul hayati dunya fil akhirah in ka kwatanta duniya akan lahira to ita duniya ba komai bace illa mata dan wani jin dadi mai lokaci dan wani jin dadi mai lokaci ita kuma jin dadin duniya kafatanin sa baya fin shekara 15 ana ganewa kaka dai matashi dan shekara 15 16 17 18 19 har 20 wasu da yawa ba su da hankali ko ba gaskiya bane su ne masu sa irin takalmin nan kaman kan jaki masu sa wando iya zazzabowa kasa mai siyan wayar 150,000 amma babansa bai kwana 2,000 ba kaga ba hankali ana yi ba shi da hankali to kaga har tsawon shekara 20 baka da hankali daga shekara 20 a kaddara kai hankali ka fara neman aure zaka yi aure to duk daga shekara 20 din kana kaiwa shekara 35 zuwa 40 to kai da jin dadin duniya kuma ya fara sakin ga kuma in dai ka fara haihuwa ka fara barin baya to kai kam jin dadin ka ya kare kuma daga nan a wahala za a dinga tafiya har ka je kabarin ka yan rayuwar jin dadin kadanci a cikin rayuwa wani kuma bai samu kudin sai ya kai shekara 60 70 a lokacin an hana ka cin jannama an hana ka shan siga an hana ka cin mai to in mai jin dadin duniyar ba komai kaga ita duniyar Allah ce mata ce dan wani gunjin da dan kadan jin dadin mata lokaci ne kankani to karka yadda dan lokacin nan kankani shigaltar da kai ka zama to cikin imani da shiri da kimtsi Allah ta'ala ya taimake mu ina ganin mun zo gunda zamu tsaya insha Allah ana mana ishara lokaci yayi abinda muka faɗa daidai Allah ya ba mu ladansa abinda ne kuskure kuma Allah ta'ala ya yafe mana Allah ya nuna mana gaskiya gaskiya ce ba mu ikon binta Allah ta'ala ya nuna mana ƙarya ƙarya ce ba mu ikon guje mata Allah ta'ala ya hada mu cikin wannan lada da muke karanta alqur'ani a cikin wannan wata mai tarun albarka muna ƙara yi wa Allah ta'ala godiya da ya ba mu lafiya ya sanya mu cikin bayin sa masu azumtar wannan wata kuma muna ƙara masa godiya da ya sa mu cikin masu imani muna ƙara yi wa Allah ta'ala godiya da ya ba mu dama muke karanta wannan littafi muke sauraro daga cikin irin sakon da Allah ta'ala ya dora mana mu saurare shi muna addu'a Allah ya jiga mahaifanmu Allah ya gafarta musu Allah ta'ala ya ainihin sada mu a gidan aljanna gaba daya muna addu'a yaranmu Allah ta'ala ya shiryar da su ya dora su a tafarki madaidaici muna yi wa kowa da kowa fatan alkhairi Allah ya mai da kowa gida lafiya daga cikin bakin mu a yau wanda suka halarci wannan gu akwai Malam Usman daya daga cikin limaman masallacin gidan Salata Muhammad Danjuma Goje ya halarta wannan gu da sauran yan uwa